من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Ayyuhal ikhwah muslimin, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami da muka saba za mu ci gaba da karatun mu na Al-Qur'ani mai sarki. Wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ba. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 94 da Al-Rahman zai sake karanto mana ita. Sai kuma mu fara bayanin ta Al-Rahman sake karanta mana.
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
الحمد لله. كمان ده ممكن بياني za mu tashi aya ta 94 a cikin wannan sura mai albarka, suratul ma'ida. Yau 10 cif-cif ga watan Ramadana na wannan shekara ta 1440 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya zo daidai da 16 ko 15 ga watan 5 din 2019 Gregorian calendar. A jiya mun tsaya inda Allah madaukakin sarki ya mana bayani cewa idan mutane sun musulunta, abubuwan da suka yi na da na baya wanda yake wato kenan ya saba wa shari'a, amma shari'a ba ta yi magana a lokacin ba, to daga baya sai ta bayyana shari'a ta hana, to Allah madaukakin sarki ba zai kama su da wannan ba, matsayin sun sa tsoron Allah, sun gyara, sun ci gaba da gyaran al'amuransu. Wannan haka hukunci ne ke ga wanda bai musulunta ba. Kamar misali, yanzu duk shari'a ta riga ta gama sauka, amma wanda bai musulunta ba, yau ya musulunta, to abubuwan da yayi wanda suke munana a baya Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da shi ba. Al-Islamu yajibu ma qablahu. To bayan Allah madaukakin sarki ya mana bayanin wannan, sai ya bibiye shi kuma da wani doka, kuma wata doka kuma sabuwa, inda yake cewa allazina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi. Ya ku masu imani, lallai hakika Allah madaukakin sarki zai jarrabe ku da wani abu na farauta. Allah madaukakin sarki zai jarrabe ku a filin farauta. Kaga shari'a musulunci kamar yadda malamai suke bayani babu inda bata shiga ba, saboda musulunci Allah madaukakin sarki ya aiko shi ne don ya zama ya bada haske a rayuwar dan adam gaba daya ta kowane janibi, don haka da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala babu abin da musulunci bai yi. Abin da bai yau gashi kuma har babin farauta, Allah madaukakin sarki ce zai jarrabe ku da wani abu na farauta, wanda wannan abun tanaluhu aydikum wa rimahukum, za ku iya kama shi da hannu, za kuma iya ku sa mashi ku sauko shi, in zai gudu ku sa mashi ku harbe shi, wato kenan, ko kuma ku sa kifiya ku harbe shi. Wannan Allah madaukakin sarki ya haka ne, liya'lamu Allahu man yakhafu bil ghaibi, Allah ya haka dan ya san waye yake jin tsoron sa, wato kenan a gaibi, idan babu kowa daga kai sai Allah, zaka ji tsoron Allah ko ba zaka ji tsoron Allah ba. wa man itada duk wanda ya ta'addanci ya ketare haddi na shari'a ba'da zalika bayan wannan hukunci falahu azabun alimun Allah madaukakin sarki ya tanada masa azaba wanda take mai radadi to yanzu abin la'akari anan na farko shi ayan ta fara da maganan jarrabawa laybul wannakumullahu Allah madaukakin sarki zai jarrabe ku wanda ko ba sabon abu bane Allah ce wala nabul wannakum ay bi shay min al-qawfi wal-ju'i wa naqsin min ko kuma wala nabul wannakum hatta na'lamu mujahidina minkum was-sabirina saboda haka Allah madaukakin sarki zai jarrabe mutane da abubuwa da dama illa iyaka musulmi duk lokacin da ya samu kansa a cikin wani hali na kakani kai don jarabawar kala kala ce zaka iya samu kanka cikin halin kakani kai sai ka kaddara wannan ita ce jarabawar da Allah madaukakin sarki ya maka jiya wani mai gidana ya bugo min waya daga kefi an masa tambaya yake so ya tambaye ni wayansu ƴan Najeriya sun je Canada karatu sai ya zama kan cewa za su tashi su yi suhur karfe uku namu na nan sannan ranar su ba za ta fito ba za ta fadi ba sai karfe tara da dare roughly 18 hours to kaga su kuma irin nasu jarabawan da Allah madaukakin sarki musu kenan sai kai awa 18 suna kallon rana to in ranar tana da zafi ya kake tsammani ranar Laraba da ta wuce yau sati wani ya buga mu waya annan kasuwar Damban yace mu shi yana nan Damban lokacin da naji azare kuma ga shagon su ana hada-hada da yawa ga bala'in kishiruwa kaman ya fadi ya mutu zai iya sha ko kuma yayi ne ne ka saboda tsananin ranar da aka yi to mutai samu kansa a cikin wannan sai kaddara yana daga cikin jarabawa da Allah madaukakin sarki wato kinai yayi masa sai kokari ya zama ya ci wannan jarabawar to Allah madaukakin sarki ce zai jarrabe zai label wannan kuma Allah wallahi Allah madaukakin sarki sai ya jarraba ku saboda me hatta na alamul mujahidina minkum wasabirina wa nabluwa akhbarakum saboda haka idan mutum ya samu kansa cikin wannan to kullun sai ya kokari ya ga ya ci wannan jarabawan wannan magana da wa ake malamai a cikin wannan ayan suka ce wato kenan ana nufin wato ke su masu aikin haji idan mutum zai tafi aikin haji Allah madaukakin sarki zai jarrabe shi yana cikin tafiya sai ya ga abun farauta me ya kamata ya ga zuwan wakatu ya zo ta gaban sa yana wadaka ko barewa ko wani abu makamancin wannan wasu suka ce a'a da kowa ake da wanda zai tafi aikin haji da wanda bai tafi aikin haji ba lokacin da ya je farauta Allah madaukakin sarki zai iya jarraban sa yana iya yiwa ka same shi a cikin halin da yake mai sauki ko kuma a cikin halin kakani kai ko ka same shi ka doke shi ba tare da ka yi bismillah ba kuma ya fadi ya mutu kafin ka zo ka yanka kuma kai kai ne a gurin bayan ya mutu aka yi dirba masa wuka ka dauko kayan ka kace abin nan saboda da karshe Allah ya ce Allah ya haka ne dan ya san waye suke jin tsoron sa wato kenan a gaibi saboda sai Allah ya ce bi shay'in min saidi zai jarrabe ku da wani abu na kayan farauta kenan kaga musulunci ya san da farauta musamman ma a wancan lokacin da jeji yana da yawa dabbobin jejin su ma suna da yawa sannan kuma wa'ansu ma farautar ita ce sana'ar su ita ce hanyar cin abincin su wato kenan maimakon noma to wa'annan abubuwa na farauta din nan tanaluhu aidikum wanda hannunku zai iya kamawa akwai wanda in ka je zaka iya kama shi da hannu zaka iya kama shi da hannu ko ka sa tarko ya zo ya kama sai ka zo ka kama shi ko kuma ka iya buge shi da hannu sannan akwai kuma wanda yake zaka iya samun sa rimahuku da abin harbi mashi ya zo kaman jakin jeji wanda abukata da ya yi abin da mashi ya yi haka ya cake shi ya fadi saboda ka tarko ma zai iya shiga wannan ko kibiya za ta iya shiga wannan ko kuma wannan irin zamanin namu bindiga za ta iya shiga duk abin da sai ka yi amfani da wani ala wanda zaka je ka same shi Allah madaukakin sarki zai iya jarraban ku wato kenan da wannan saboda haka ko kuma kare yaje kamu to duka wannan Allah madaukakin sarki ya halalta illa iyaka idan ka harba kai bismillah in ka manta baka bismillah ba kuma ka harba bindiga ta kashe shi to yanzu jarabawa ta fara gare ka ko ka dama ka dauka ka ci ko kuma kar ka ci wata rana mun je muna da a yamai mun yi hanyar Sokoto mun shigo cikin Nigeria sai ga wani zomo kato ya zo driver sai haka kawai ya buge shi ya zo zai gita driver zo zai gita kawai sai haka sai ya buge shi sai aka tsaya kafa ji a dauko shi ya mutu wani ya ce ai da bismillah aka yi wani ya ce a ba da bismillah ba a ba da zuwa wannan dai haka aka nade shi a muta aka tafi da shi shi ko kawai kade shi ya gan shi kan ya dan yi haka da motar kan dan ya kade shi to amma ya yi bismillah bai yi bismillah ba to wallahi ta'ala a'lam saboda Allah madaukakin sarki zai jarbi mutane akan wannan bisha imina sai ta nan mina ne aidihin kuwar mahukun ko Allah ya haka ne li ya'lam Allahu man yakafu bil ghaibi dan ya san wane ne yake jin tsoron sa a ghaibi idan ba a idan jama'a ba zai ji tsoron Allah ko kuma ba zai ji tsoron Allah ba famanita da duk wanda ya ta'addanci ya ci abin da yake haramun ko kuma ya ci abin da ba a yanka ba to falahu azabun alim Allah madaukakin sarki zai masa azaba wanda take mai yawa to mu je mala
ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum mutaammidan fajaza'u mithli ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlin minkum hadiyan baligal ka'bati أو كفارة دعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
الله أكبر الله أمرك في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صيدا وأنتم حرم يا قوم سوء إيماني قد كشي abun farauta a lokacin kuna cikin harami harami shine idan mutum yayi niyya zai tafi aikin haji ya je ya sa wannan farin uniform din da ake saka wannan imma daga nan jufa ko daga zulhulaifa ko daga yalamlamu ko daga zati irikin duk inda ya sako makka a gaba to zai tafi daga nan inda ya dauka kai ko daga tan'in ne mutum ya dauka kafin ya karasa cikin makka da yake da tafiyan da kafa ake babu mota to Allah madaukakin sarki yake idan kun yi hakan nan kun shiga cikin wannan uniform din to la taqtulu sayda kada ku kashe abun farauta wannan aya ita ta sa aka samu sabanin da muka bayani a ayan baya ko suka ce da Allah yake la yablu wannakum bi shay'in min asaydi kenan da masu harami ake nufi haka wasu suka ce saboda wannan karina ta wannan aya din da ta zo mubasharatan a gaban waccan saka idan mutun zai tafi aikin haji ga doka a kansa wasu kuma suka ce a waccan din alal idlaqi take sawa'un da harami sawa'un ba harami mutun Allah madaukakin sarki zai iya jarraban sa wallahi ta'ala a'lam to yanzu wannan sai ta kara da cewa in an dauki harami la taqtulu sayda kada ku kashe abun farauta saboda haka duk lokacin da ka sako harami in kaga zomo ba ruwanka da shi in kaga barewa ba ruwanka da ita ba za ka taba tabbata wuce ka wuce kadaran kadahan wannan yana daga cikin abubuwan da aiki da wannan ayar kina yana daga cikin abubuwan da suka bambanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai domin ita ma wannan nau'i na jarrabawa ne da Allah ya musu kaman yanda ya jarrabi sauran sahabbai dauki misali sahabban annabi Musa alaihi salatu wasallam da aka jarrabe su da kogin nan Allah ba da kujin sarki yake kar sai la ta'adufi sabti ko kada su yi farauta a cikin asabat saboda su suka zabi asabat za su rayu hutu aka ce doban da ake ranar asabat suka zo su bakin kogi sai Allah ba da kujin sarki jarabe su kifi yana fitowa in ba asabar ba kai ta yawo ka ta yawo da ke za ka samu na gasawa ko dan nasayarwa kada amma ran asabar duk manya kifi zai fito bakin gaci kana kallon su suna kallon ka in da kama ba su guduwa wani ma yayin ya tsalle sai fito a cikin kogin yana watsalwa kan tudu dadin dannewa ko mace za ta iya kamawa to kaga Allah fadaukin sarki sai ya jarrabe su sai suka kasa cin wannan jarabawa amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka hana su farauta sai ya zamana kan cewa sai ka fito sai ka ga katan jakin jeji yana kallon ka kada kallon sa ko ka ga barewa har ma wani lokaci za su zo su in kun sauka a gindin bishiya kuna hutawa su zo suna dan shinshinan cikin buhunka ko da dan wani kanzo su ci wai sun san kana cikin harami to saboda haka kuma babu mutumin da zai yi ganganci ya taba wannan haka nan suka kyale su har ruwayan da ake bada na Abu Katada shi ashe bai dauko harami ba jakin jeji bai san cewa Abu Katada ba shi da harami ba yana cikin mutane ne masu harami amma shi bai harami ba yazo yana tsokalar masu harami Abu Katada sai ya tashi da ya zabura sai mashin nasa ya fadi yana da Allah wani mai komo suka kimika masa dan me gudun wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ya sako akai amma hawan nasa ya dauka ya bi jakin jejin ya harbe shi da wannan mashin nasa to kaga Allah madaukakin sarki yace musu kar su farauta lokacin da suke cikin harami waman katalahu wanda kuma ya kuskura yana da harami a jikinsa sai ya kashe abun farauta minkun daga cikinku muta'ammidan da gangan wato kenan kaga ana an cire ikraran idan misali a suna cikin harami kwana biyu ba su ci abinci ba sun yi batan kai ko kuma suna kan hanyar ma tun da sai biyan kwana da kwanaki ne a wancan lokacin ga abinci ya kare ga jakin jeji ko wani zomo ko gada ko barewa za su iya kamawa ikraran su ci za su iya wannan to in dai da gangan ne to fajaza'un in dai mutum ya kashe shi da gangan fajaza'un to zai bada sakamako sakamakon me misalin ma katala min na'imi misalin abin da ya kashe na wato kenan dabba idan ya kashe barewa sai a samu katuwar akuya ai kudin ta sai ya biya in ya kashe bauna sai a samu katuwar sariya sai kudin ta sai ya biya idan ya kashe zomo sai a samu katan zoman gida sai a kudin sa sai ya biya duk dai abin da ya kashe gwargwadon yanda girman abin da ya kashe in raƙumin jeji ya kashe zai samu raƙumin gida ko yawwa mithlu ma qatala minan na'ami kenan a cikin na'ami za a yi cikin dabbobin gida tunda aka ce minan na'ami kaga kenan yanzu amma takaita shi duk abin da ya kashe din ko dai ya biya raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya kenan kaga da wannan fa ko kurciya ya kashe yanzu akuya zai biya babu kasa da akuya kenan zoman da muka yi magana a baya bayan ya kashe shi yanzu akuya zai biya ko kuma sama da akuya tunda yace mithlu ma qatala minan na'ami na'ami kuma dama guda nawa ne minal iblis nani minal baqara thanaini wa minal mi minal da'ani thanaini wa minal ma'ad thanaini ko yawwa akwai raƙumi da raƙuma akwai saniya da bijimi akwai rago da tinkiya akwai akuya da akuya shi da din taure to wayannan su ne a cikin nan kawai za a biya amma ya za a yi mutum ya bada wannan hukuncin Allah ce ya kuma bihi zawa adalin minkum masu adalci mutum biyu daga cikin ku su ne za su yi daga sun an je sai mutum da kansa ya kai kansa akwai office a aikin haji sai ka je ka ce to na kashe abu kaza fa a gurin farauta tunda dama Allah ce zai jarrabe ka ya zo zai ji tsoronsa da gaibi sai ka zo da kanka kai report sai kenan malamai suna nan a gurin sai su abu me ka kashe abu kaza ta kashe to zaka sai abu kaza yake ai maka hukunci ya kuma bihi da wai adalin minkum masu adalci daga cikin ku ma'ana masu ilimi masu adalci daga cikin ku su za su yi wannan kuma abin da zaka bayar din na punishment da aka baka hadayan zai zama hadaya ce kyauta ce da za a bata baligal ka'aba ti wanda za a kai ta aikin ai za ka kai ta ka'aba shine kenan za a je ita ka'aba a yanka a ciyar da baki masu zuwa aikin haji wanda ba su da guri riwa da tace haka yake saboda duk wani bukata sun zo dama duk wanda ya zo shi Makka ba a yin wa Makka in ka zo ka akwai wannan an yanka mutum su zo su zadi ba suna ta gyarawa suna ci in kuma bai samu wannan ba auka faratin go ko kuma zai bada kafara ta me da amin miskin ko da amin masakin sai ya ciyar da miskinai baka da kudin akuya eh nawa kike sai da akuya akuya daidai to mai dan abin da 11,011 to kawo 11,011 sai a je a auno jero ko dawa sai a ga abinci a mutane masu aikin haji miskine shikenan aw adan zalika ko kuma in wannan din ma baka da shi tunda ai kaga mutumin da ya tafi aikin haji ya bar gidansa ko ya bar gida kuma gida ya bashi sai zama bai da kudin da zai sai akuya bai da kudin da zai ci da miskine to sai madadin wannan sai ya bada siyaman azumi kenan idan mudu daya azumi daya mudu biyu azumi biyu akuyar da zaka saya ta 10,000 ne 10,000 mudu nawa za a samu kaga dai sai kusan buhu ko buhu ɗaya mudu nawa ne saraka adadin mudun sai kai azumi haka siyaman ne ya zuƙa wa al'amari saboda ya dandana wato kenan mugunyar aikin da yayi ai an ce kar yayi sannan sai yayi ko yawwa saboda haka wannan shine hukuncin da za a yi din kaga wannan kuma zai iya a aikin haji zai iya kuma wato kenan in ya dawo gida afa Allahu amma salaha amma duk abin da aka yi kafin wannan hukuncin ya sauka wannan Allah madaukaki sarki ya riga ya yafe babu matsala akai kuma man ada wanda kuma ya sake komawa ya sake yayi bayan an shari'a ta hana kamar yadda muka karanta jiya inda Kudamat bin Maz'un yayi bayan an hana shan giya kuma ya zo ya sha to wannan fa fayyanta kima Allahu minhu hakika Allah madaukaki sarki zai dauki fansa a kansa wallahu azizu lalle Allah madaukakin sarki buwayi ne zunti kan ma abotin wato kenan daukan fansa ne in kaiwa Allah madaukakin sarki karan tsaye to Allah madaukakin sarki fa ba zai kyale ba zai iya ramawa to mu ji Allah rahma
illa lakum saydul bahri wa ta'amu mata'allakum walis sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
الله أكبر الله مدوكاكين سركي يace أوهين لكم كو الله مدوكاكين سركي يace أن حالتا مكو سيد البحر فروتر واتو كينان كوجي لو yanzu an ce ya ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurun kada ku kashe abin farauta na tudu kenan lokacin da kuke cikin harami amma kuma Allah ya ce uhilla lakum saydul bahari Allah ya halatta muku farautan abin da yake cikin ruwa saboda haka in a hanya akwai kogi za ku iya shiga ku kama kifi ku kama duk abin da yake cikin kifi a cikin ruwa wanda za ku iya ci ku ci ko kuma ku tanada wato kidan ku tafi da shi wa ta'amuhu da kuma abincin baharu din ko yawa Allah ya halatta muku farautar cikin teku da kuma abincin cikin teku saydul bahari wa ta'amuhu menene saydul bahari menene ta'amuhu malamai ibn abbas Allah madaukaki take da shi yake ce saydul bahari shine kifi wanda kuka kama wato kenan a cikin ruwa kuka kamo shi ta'amuhu kuma shine kifin da ya mutu a cikin ruwa sai kuka dauka to shi ya zama ta'amuhu kenan ko kuma a wani riwayan sayyidina Umar yake cewa abinda ake nufi da saydul bahri wa ta'amuhu shine wato kenan abinda kuka je kuka farauto daga cikin kogi ko kuma duk wani abin da yake cikin ku wani magana sayyidina Abubakar ne yace wanda kuka kamo shi danye kuka zo kuka gasa kuka ci ko kuma wanda kuka bandace shi at-tari wal malih wanda yake danye kuka zo kuka gasa kuka dafa kuka ci shine ake kiransa saydul bahari ta'amuhu wanda kuka kamo kuka bandace shi kuka yi guzuri kuka tafi da shi wannan shine ake kiransa ta'amul bahar sayyidina Abubakar yace kullu ma fil bahari duk abin da yake cikin ruwa to wannan shine ake kiransa ta'amul bahari shine kuma har yanzu saydul bahari din saboda haka da yaro suke cewa duk abin da yake cikin ruwa idan mutum zai iya ci zai iya ci duk da cewa akwai wasu hadisai da suka doge wasu nau'i na kwadi ad-dafadi akwai hadisai da suka doge wasu nau'i na kwadi akwai kuma da suka bada wato kenan halaccin ci gaba daya kana mai asali saliki ke ce Allah na yubahu aklu kullu da'irin wa kullu bahariyin wa kullu da'iri saboda haka an halatta mana aklu kullu da'irin halaccin cin duk abu mai tsarki wa kullu bahariyin da duk dabbar da take cikin ruwa wa kullu da'irin da kuma dukkan dabbar da take furawa so a matsayin tsuntsu duk da cewa akwai kuma amma tsuntsaye akwai dan istisna'i har yanzu kuma a cikin kogin ma akwai dan istisna'i wato kiran wasu nau'i na kwadi amma wasu sun ce ko me za a iya ce hatta kwadi har mai duk abin da yake rayuwa a ruwa inda za ku iya ce wannan ana kiransa abin da haka a wasu kasashe idan ka je ka za ka ga sun sa alhalal sai ga duk wasu abubuwa cikin kogi wanda kai in anan ne ma ba za ka iya cin su ba dai amma su suna ci amma za su rubuta maka kuma alhalal a ciki saboda haka Allah ya ce ya halatta muku abinda aka farauto a cikin kogi sawa'un danye ne sawa'un an bandace shi an tafi da shi shine wa ta'amu hudin kenan duk wannan mata Allahun Allah madaukakin sarki ce kayan jin dadi ne a gare ku wani sayyara sannan kuma kayan jin dadi ne a matafiya as-sayyara yana nufin wato kenan jam'u musafirin matafiya kaga kenan za su iya tanadin sa su tafi da shi wato amma hurrima alaikum sayyidul barri an haramta muku farautar abin da yake tudu zo mu yawa dabba ta tudu kawai duk an halatta muku madunkun hurman matsawan kun da wama kuna cikin wato kenan harami saboda haka haramun ne mutum ya je farauci abin da yake tudu illa iyaka matsalar da ka iya tasowa a nan shine cewa an halatta wa mutum farautar ne ko kuma har da cin ma an haramta daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa kaman yanda aka halalta masa aka haramta masa farauta haka aka haramta masa ci saboda shi a gurin sa a matsayin mushe yake dan haka tunda ba zai farauce shi ba sannan ko ba zai ci ba akwai kuma da suke ganin cewa a zai iya ci zai iya ci kuma sun yi istidlali da hadisin da aka farauci abin farauta aka tafi da shi har gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ci ya karba sai ya ci sannan sai suka saki istina'i to shi halali idan ya farauci abin farauta in ya tafi da shi a wanda yake da harami kawai sharadin shi da zai halatta mai shi mai harami ya ci wannan sai idan shi halalin ya farauci abin dan amfanin kansa ne amma in ya kashe dan mai aikin haji to mai aikin haji ba zai ci ba wallahi ta'ala alam to da innamal a'malu binniyati ko tunda shi an hana shi kai sai ka je kai musamman dan ga halalta masa suka ce akwai abu tsoro cewa anan gurin amma suka ce a babu ba abinda kawai Allah ya haramta muku shine sayyidul bahari sayyidul barri saboda ka tunda ba kai ka farauto ba ba haraka ce shi ba kuma shi ya filin jayi wallahu ta'ala ala wataqullaha Allah madaukakin sarki yace ku ji tsoron Allah allazi ilayhi tusharun wanda gare shi ne za a tashi ku ranan tashin alkiyama shine wato kenan in mutun yayi abu da yake na gaskiya za a tashi shi ga Allah madaukakin sarki kuma da wannan za a hukunta shi idan yayi abu na ha'inci za a tashi shi ga ga Allah madaukakin sarki sannan kuma da wannan Allah madaukakin sarki zai sa hukunta shi to mu je mana
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم
الله أكبر الله أكبر جعل الله الكعبة البيت الحرام ja'ala Allah madaukakin sarki ya sanya wato kenan Ka'aba ta zama daki mai alfarma kiyaman linnasi saboda wato kenan ya zama gurin tsayuwa na al'amuran mutane sannan Allah ya sanya shaharul harama watan da alfarma da hadiya da qala'id duka su ma su zama kiyaman linnasi wannan kuma saboda kusan cewa annallaha ya alama fi samawati wa ma fi al-ardi Allah ya sa abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai wa annallaha bi kulli shay'in alim kuma Allah madaukaki cikin masani ne akan komai anan abubuwan da zamu la'akari kamar haka na farko da yace ja'ala ana ai yana nufin wato kenan khalaqa kamar yadda kita huwa allazi ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal minane wal absara wal afidata ko ai ma'ana khalaqa kenan Allah shi halatta muku kunne ya halatta muku gani ya halatta muku zuciya ya halatta muku menene saboda haka kamar yadda in yace ja'ala Allahu laka abatal baital harama Allah madaukakin sarki ya halacci Ka'aba ta zama gidan masallaci wanda yake mai alfarma ko kuma ma'anan ja'ala shine zahara Allah madaukakin sarki ya bayyanar da ɗakin Ka'aba ya sa ɗakin Ka'aba ya bayyana duniya duk ta gan shi duniya duk ta san shi kowa ya hango shi saboda ya zama mai baitul harami gida wanda yake na alfarma wanda zai zama kiyamar linnasi zai tsayi saboda wato kenan an tsaye da shi saboda biyan bukatun mutane gaba daya Al-Ka'aba kalma ce ta larabci wanda take nufin abin da ya bayyana don haka shi yasa ma suke karfafa fassarar cewa ja'ala bi ma'ana zahara saboda idan aka ce ma kharaja an wajhil an zahar al'ada misali ga abu wanda yake sumus haka sai wani abu ya dago sama wanda shi ne ake kiransa Ka'aba Ka'aba mun gane wannan misali aka ce nana Hadiza ne kawai sunanta matar gidan Shehu Usman dan fadin nan nana Asma'u yawa tana bayani akan matan aljanna tace ne diflatul la'ubun jiddatul ku'ubun tashtahi liqahu kaga ku'ubun din nan daga Ka'aba ne tana badan yan matan aljanna saboda alarabci in laraba idan yarinya karma sai ce mata diflatul idan kuma ta kai matsayin ta rika fitar da mama to saboda bayyanan wannan maman sai a ce mata ka'ib ko kuma ka'ub jam'in su shine ku'ub saboda dan bayyanar wannan abin din wannan yana daga cikin dalilin da yasa ake kiran wannan kashin na sawon mutane ga hafawu ya tafi haka ga wani kashi ta nan ya bullo ake kiran sa me ka'ab ka'ab ko guda biyu sai a ce ka'abaini ko gasalul ka'abaini to ka'abu da ka'abu su biyu shi ne ka'abaini ko idan abu ya tafi sumus haka sai wani abu ya dan bullo sama ana kiransa wato kenan ka'ab me yasa aka ce maka aka kira sunan ka'aba da ka'ab saboda ta bayyana a ban kasa a lokacin idan ka duba yanayin duniya da gine-ginanta ita duk Ka'aban ta dauka ku sama da sauran ginane saboda Allah madaukakin sarki yake cewa menene wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'il an ce rafa'a me ake nufi daukakawa saboda ka annabi ibrahim tare da dansa annabi isma'il sun daga foundation din ginin sannan suka yi ginin a sama to kai automatically zai fi kowanne kenan tsawo to saboda ka tunda yayi tsawo yanzu ya zama Ka'abu kenan ya bayyana sama da faukal ada saboda kashi sai ake kiranta wato kenan Ka'aba to ita Ka'aba din Allah ya sanya ta ta zama albaita ja'alallahu alka'abatal baita Allah madaukakin sarki ya sanya Ka'aba ta zama daki ko kuma gida ga al'adar gida a gurin kowa shine gurin da mutum zai zo ya zanna ya huta liyastari hafihin nasu don mutane su samu natsuwa su samu hutawa su samu kwanciyar hankali da sauransu kaga duk hayanin da ake mutum in ya gama sai me sai ya tafi gida in ya tafi gida kuma anan zai je ya sake ya wala ya sakata in ya fito kuma sai ya tafi gurin wahala aiki da sauransu ko karatu ko nema ko gona ko wani menene in ya gama kuma in ya dawo gida nan ne zai zama wato kenan ya huta ya samu natsuwa to Allah madaukakin sarki ya sanya ɗakin Ka'aba ta zama wato kenan gida a mutane ai ma'awallin nasi liyastarihu fiha makoma ga mutane don su je su zauna su nutsu su samu hutu wato kenan a cikin sa sannan wannan gidan hutun kuma sai ya sanya shi kuma har yanzu al-harama guri wanda yake wato kenan harami in an ce harami shine guri wanda yake da darajar da take da dokoki mai yake da dokoki masu tsanani ta yanda ta'addanci a gurin keta alfarma ne zai kuma iya jan wato kenan punishment fiye da kuma wannan guri yana buƙatar girmamawa da mutuntawa don haka Allah madaukakin sarki ya sanya ɗakin Ka'aba ya zama guri ne wanda mutane za su huta, sannan kuma guri ne wanda yake harami, yanzu wanda yake harami, mun gane wannan dawa, kuma ya zama harami da sanyewa na Allah madaukakin sarki. Duka masallatai na Allah a duniya guri ne wanda suke masu alfarma a idan mutane, amma masu alfarma ne duk tiyarin nasi da zaben mutane. Sabanin Ka'aba ita alfarma, guri ne mai alfarma ne duk tiyarin lahi da zaben Allah madaukakin sarki. Mun gane bambancin su, saboda haka shi yasa duma sallatan duniya sai zama alƙiblar su ɗakin Ka'aba ne, su zama yanzu nan mutanen garin su suka shara suka ce anan za a yi masallacin nan, kuma sai aka yi, kaga ya zama masallaci mai alfarma. Duk wanda zai wuce ba za a yi wargi a cikin nan, ba za a ce ai mun nan masallaci ne, ba ku da hankali ku shiga cikin masallaci kaza 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 da sauransu, a kewayen masallaci ma an ga kana wani abu za a ce maka kaza kaza, saboda mai guri ne mai alfarma a mutane, amma mutane su suka zaɓi gurin suka mai da shi mai alfarma. Haka mutanen masallacin anguwarku, haka su shi ma masallacin anguwarsu, kowa su mutanen su suka zaɓa suka ce anan za su yi guri ya zama mai alfarma. Da aka shi yasa ake cewa dukan masallatai gurare ne masu alfarma, lakinnaha innama ju'ilat haraman biktiyarin nasi, saboda haka sai aka sa kowane masallaci a duniya to a sa shi ya fuskanci kuma inda Allah da kansa ya zaɓa ya ce nan ne harami. Kuma mun gane wayannan abubuwa, saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama wato kenan harami. Sannan Allah ya sanya shi ya zama qiyaman linnasi. In an ce qiyaman linnasi, an ce qama ba shi ne tsayuwa ba, to wanda ya dauki dawaniyanka shi zai ce qama bi sha'anihi fulanu, wane ya tsayu wajen kula da lamarinsa. Haka ne ko ba haka ba? To Allah ya sanya ɗakin Ka'aba ya zama guri ne wanda yake tsayuwa da dawainiyar mutane, linnasi ga mutane ga baki daya. Mun gane wannan? Ina zamu lura da wannan shi da cewa Ka'aba Allah ya sanya shi guri ne wanda yake kowa zai samu maslahasa, duk da cewa a lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo zai gina wannan guri din, yace rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'i, na kawo ubangiji, ya ubangiji na kawo zuriyata ko wani bangare na zuriyata, na aje su a kwari wanda yake babu shuka a cikin sa, babu komai a cikin sa, babu bishiyar mangoro, babu ayaba, babu gurin shuka gero, babu gurin shuka da wadin ne, amma kuma garin zira'i. Sai yace kuma amma inda baitukal muharram, nan ga dakin ka wanda yake abun haramtawa, abun dakin ka wanda yake mai alfarma kenan, ba don komai ba ya Allah, ba dan nawo shi su ba li yuqimu salati da su sai da sallah. Sai ya addu'a sai ya shahur ya yake ta rabbi ja'al menene abidatin minan nasi tahawi ilaihi, Allah ka sanya zuciyar mutane ta tafo zuwa gare su. In kace hawa ya hawa, yana da bambanci da hawa ya hawi. In kace ya hawi ya hawa, ko shi da kansa yake yi, amma ya hawi kuma yi masa ake yi. Yanzu mu zan misali wannan abu haka, sai su mutu ya fado haka, sai a ce ya hawi, amma in shi da kansa ya tako zai sako amma kasa kasa yake, sai a ce ya hawa. To nan ibaran da Annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ya fani ita sai ce ta hawi ilaihim, don haka zuciyar mutane ba da santa take tafiya gurin ba, Allah ne yake sanyatar da ita ta tafi. Babu kowa Allah ya sanya masa son sai ya je, da mai hali da marar hali. Mun gane wannan? Ba iftiyarin na mutane ba. Allah ka sanya zuciyar mutane kawai ta sulmiyo. Kaga sulmiyo da ita za a yi ba wai sai mutum ya zaba ba. Don haka shi yasa duk duniya kowane musulmi yake sha'awar ya je wannan gurin, saboda Allah ya ansa wannan addu'a ta Annabi Ibrahim. To amma me yasa haka dai? Saboda gurin na farko ya zama rayayye, sannan na biyu tunda Allah ya sanya Ka'aba ya zama qiyaman li masalihin nasi, to duk wanda zai tafi kuma zai tafi da wani abu wanda zai kai dan amfanin mutanen gurin. Ba yanzu muka ce ayan nan tace duk wanda ya kuskura ya kashe abun farauta zai bada me hadayan ko baligal ka'abatin zai bada hadiya da za a kaita ka'aba saboda maslahar mutanen wato kenan wannan gurin kaga gurin wanda babu shuka babu dabbobi amma Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin ikonsa ta yanda kowane abu zai je ya samu mutane a gurin dan haka yake cewa rizquhum minas samarati ko ka arzuta su daga wato kenan ƴaƴan itace mutawalli sha'arawi yace a da zaka ga mutum ya gina ya yi katon gona a daifa kun san daifa kasa ce wadda take salihan lizra'a in yayi sai tare duk abinci sai ya ware kasa kashi uku kashi ɗaya shine za a amfani da shi a daifa kashi na biyu kashi guda biyun nan kuma sai a kawo makka ko da zaka ce zaka saya zai ce a wannan na makka ne ba zai sayar maka ba yace in ka matsanta sai yace to ina kai makka sai ka je makka ka saya sai ka je makka ka saya har kwanan gobe a cikin makka in ka je ka zaka samu duk abin da kake bukata na kayan marmari radaban danye sharaf maka je ka same shi danye sharaf zaka same shi ina bin nan zaka same shi tuffa zaka same shi menene duk kayan da duniya ta shahara da shi a wajen abinci ne na marmari to zaka same shi to idan ku haka za ta samu kaga ashe kenan Allah ya sanya Ka'aba ta zama kiyaman linnasi ay baital harama kiyaman gida ne wanda yake na harami wanda kowa yaje zai samu istiraha a ciki duk abinda kake sha'awa in ka je zaka samu alfirin ka ci sannan Allah madaukakin sarki ya sanya Ka'aba ta zama guri na amana ta amana ko yawa daidai lokacin da zaka ga nan ana yaki can ana yaki sai Allah ya sanya awalam amina ne awalam yarau anna ja'alna al-harama aminan su mutane ba su ga cewa mun sanya harami ya zama guri ne na amana ba ko anna ja'alna al-harama aminan wai taqatafu an-nasu min hawlihi amma a gefe gefe ana kauce mutane can suna yaki can suna yaki can ana rikici can ana rikici amma iyaka wannan gurin Allah madaukakin sarki ya sanya shi zauri na amana dan haka sai duk wanda yaje shi kaga an dauki daujin sa na farko an bashi amana a zamanin jahiliya lokacin ana tsananin fada zaka ga mutum kabila da kabila suna kishake shekara da shekaru kamar misali zakani dahis da gabra an yi shekara 40 ana yaki duk inda dan wani kabila ya gani zai kashe wannan amma da zaka ga wanda ya kashe maka uwa ko uba ko wa ko kani a cikin harami uban ba kai saka ce masa ba saboda me yana cikin amana amma da ya kuskure fita a ciki ya je bayan tani'im in kun hadu to sai dai wanda hali yayi mun gane wannan saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya sanya dakin Ka'aba ja'alallahu lakabata albaytal harama kiyaman linnasi zai zama wato kenan dauki kaga ya zama amana kenan a mutane kuma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk kasashen laraba a cikin yaki suke duk da haka saboda tabbatar da wannan aya kiyaman linnasi Allah madaukakin sarki sai sanya mutanen makka Qurayshawa sai suka zama sune shugabannin larabawa na duniya a lokacin da haka suko ukaza a makka take kowane balarabe duk shekara zai zo makka suko ukaza kuma duk shekara zai zo makka aikin haji a zamanin jahiliya to tunda ko za su zo su kenan yanzu Qurayshawa sune sadad na Larabawa gaba daya don haka ko ayarin makka in ya fita daga makka zai tafi sham zai tafi yaman zai tafi inani to ba a taba shi saboda idan kuka taba shi ba ku saka zo aikin haji ba saboda haka suna cikin wannan salama duk da yakin da ake kaga kenan har yanzu Ka'aba ta zama me kiyaman linnasi ai kiyaman li shu'unin nasi wa masalihihim wa makanan yastarihu fihi an-nas sannan daga baya da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zamana da mutanen kasashen Larabawa gaba ɗaya suna zanne kabilu ne wanda suke fauda babu central government kowane gari suna hukuncin kansu kowace kabila tana hukunci zaka samu gari guda ma kabila ce kawai da abin dinta saboda haka wanda wannan ba zaman lafiya wannan da wannan babu wanda isa ya murda wani amma Allah madaukakin sarki dan ya tabbatar da wannan maslahar sai ya turo musulunci a gurin da alqur'ani sai ya zama duka an yi unifying din su sun koma karkashin khalifa guda daya a lokacin aka samu wato kenan central government guda daya to saboda haka wannan guri guri ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya sanya shi mai alfarma. Sannan can da muka ce Allah ya ce wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayti, ko iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayti wa isma'il rabbana takabbal minna, ko annabi ibrahim ya nuna annabi ran shi sa foundation na ginin wannan masallaci din. Amma kuma waccan ayar da take cewa shi annabi ran din yana cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram, ya nuna akwai baitul muharram a gurin kuma kafin ma annabi ibrahim ya zo shi. Don haka to wannan ayar da take cewa ja'alallahu alka'abatal harama ka'abatal baitul harama ai ja'ala azhara din nan, ko zahara ya bayyanar kenan, Allah madaukakin sarki ya bayyanar ma annabi ibrahim gurbin foundation din ɗakin ka'aban tin na da can kafin annabi ibrahim ya zo shi, ko da ruwan dufa ne ya zo ya lalata shi. Saboda haka ashe kenan bayyana masa gurbin aka yi, aka nuna masa daga nan zuwa nan ne, daga nan zuwa nan ne iyaka gurbin, don haka sai ya zo dora shi akan wato kenan qawaid na da ya sake wato kenan gina shi. Ba dan koyo saboda nan ya zama shine wato kenan a center na musulunci na duk duniya, da kuma wato kenan zaman lahiya, wallahu ta'ala ala. Sannan sai yace kuma wa shaharul harama, Allah madaukakin sarki ya sanya shaharul harama shi ma ya zama mai kiyaman linnasi. Shaharul harama shine wata watanni masu alfarma, ko guda nawa ne masu alfarma? Guda hudu. Inna datta shuhura inna Allahi isna ashara shaharan, ko sai ce mi minha arba'atun hurum, daga ciki akwai wasanni masu alfarma guda hudu. To wa'annan watanni masu alfarma su Allah ya sanya su zama kiyaman linnasi, dan tsayuwa dan maslahan mutane. Saboda da kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi, zaka samu duniyar Laraba kullun a yaki suke. Don haka ba Larabe ma bashi da istiqrar mai tsanani in ba a wasu gurare kamar cikin garin Makka, kamar Daifa, kamar abin nan ba, zaka samu duka badawin ne, babban gidansa kan rakumin sa da ke masa, duk inda yaje ya kafe ya kafa ita ba, duk inda yake ya tashi kullun a gyaran takobi yake, kullun a rigima ake, kullun a yaki ake, kai wanda suke zaune a cikin guri ɗaya ma suna yaki a jirgin a Madina kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Zakanin Aus da Khazraj an yi ya kai sama da shekara 40 ana yaki, kuma ƴaƴan dattijo ɗaya ne kabilan Aus da Khazraj, da Aus da Khazraj din uwar su ɗaya, uban su ɗaya, amma zuriyan wannan da zuriyan wannan shekara sama da shekara 40 suna yaki. Haka yakin da ake kiransa gazwatu Dahis wal Gabra, zakanin Dahis da Gabra shi ma sama da shekara 40 ana yaki a cikin gari ɗaya ma ana yin wannan. Sannan tsakanin Banu Qurayza da Banu Nadir nan ma ana yi, sannan tsakanin su Yahudawa da Larabawa ana yi. Don haka ba Larabe a wancan lokacin ba, kuma Larabe a duk duniya za ka samu a wancan lokacin kullum kowa tunaninsa yaƙi ne, bashi da lokacin da zai huta, ballantana ya yi dogon tunani. To amma da Allah ya sanya waɗannan wata guda hudu, sai ya ce minha arba'atun hurum fala minni fala tazlimu fihinna anfusakum, kar ku zalunci kawo shi. Don haka idan watan alharma ya zo shi, to ba a yaki kuma kwata-kwata. Kaga tunda ba za a yaki ba wata guda cikakke, musamman Rajab wata guda cikakke, to kaga ba Larabe yana da lokacin da zai zanna ya nutsu ya huta ya yi tunanin me zai yi developing din kansa da shi. To bayan ya gama Rajab guda ɗaya can, ko sai aka jera guda uku, Zulqa'ada, Zulhajja da Al-Muharram, ko so daga wata uku a jere kar ayi yaki kwata-kwata, an haramta yaki kuma ba sa yin yaki da ciki. To kaga wannan ma lokaci ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya ba su dan su zauna su nutsu su huta su yi tunanin me development a rayuwarsu. Don haka ashe kenan ashturul hurum su ma Allah ya sanya su zama kiyaman linnasi. Sannan sai ya ce me wal hadiya, sai hadaya, ita ma hadaya ja'alaha Allahu qiyaman linnasi. Hadaya yanzu nan muka karanta idan mutum ya kashe dabban jeji a lokacin yana cikin harami zai bada hadaya, za a kai ta Ka'aba. In an kai ta Ka'aba mutane za su amfani da ita. Idan kuma ya je aikin hajjin bai taba ba, in ya je shi in ya samu wani penalty ya abu kaza, za a ce zai biya hadaya, ko to hadayan nan za a yanka ta a wannan gurin. Saboda haka duk wanda ya je Makka a sakamakon hadayen da ake bayarwa sai ya zama bashi da yunwa bashi da wato kenan abin da zai daga masa hankali shi kadan adam dama abu na farko da ke daga masa hankali ya zama da abin da zai ci amma yana da abin da zai ci kuma hankalin sa kwance zai tsaya zai tunani da ya kamata wato kenan wal qala'id sannan qala'id su ma Allah madaukakin sarki ya sanya su zama me kiyaman linnas qala'id shine dambar da take ta hadaya idan daga za su tafi aikin haji daga Madina ko daga Daifa ko daga Juba ko daga Yaman du dabbobin da za a yi hadaya da su kowa ya ware tasa sai a sa takalmi tsohon takalmi sai a lafiya a wuyanta sai a kulle wannan shine ake kiransa kalada jami'in sa shine kala'id an rataya masa wani abu alama ne na cewa wannan dabbar Makka za a tafi da ita don haka ko ta bata duk wanda ya ganta a wani guri bai isa ya kama ta ci ba ba sa ci kuma duk wanda ya ganta a wani guri zai kokari ya dora ta akan hanyar da za a kawo ta Makka duk inda ya samu ayari masu zuwa Makka ce wannan fata kalada ne ah okay to shikenan sai su kora ta zuwa Makka fa za ta dauki da wajen kula da ita har a kai ta Makka saboda haka kenan kaga kullun abinci yana abin shi yasa Allah yake cewa tujiba ilaihi samaratu kulli shay ko Allah ya sa ana kawo abinci kowane iri da abinci da nama da komai ana kira in yace tujiba wannan ma kalmar tana nufin wato Allah ne yake sa mutane su kawo kawai ba wai sai sun yi son ransu ba to saboda haka kai kaga kalada shi ma Allah madaukakin sarki ya zama me ya sanya shi ya zama kiyaman linnasi zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ardi wannan tsari da Allah yayi dan ya fi burin din Makka wannan ba fa komai bane sai dan kusan cewa Allah madaukakin sarki ya san duk abin da yake cikin samai da kasai dan haka Allah madaukakin sarki shi ya tsara wannan abu shi ya tsara wannan abu wa anna Allah bi kulli shay'in alimin sanan Allah madaukakin sarki alimun masani ne wato kina akan komai shine kuma mudabbirul umuri wato kina shine mai dabbar kun don haka Allah madaukakin sarki wannan ayar abin da take nufi shine ya sanya dakin Ka'aba ya zama gida da za a huta ya zama kuma harami wanda ba za a taba kowa ba akwai amana a cikin sa ya zama kuma an yi shi ne dan maslahan wato kenan mutane gaba daya hadayar ma haka kala'id din ma haka wato kenan duka dan maslahan mutane Allah madaukakin sarki yayi wannan guri din ya saba wani lokaci a aikin hajji ma aka hana mutane su rufe kofar gidansu saboda ko da wani zai zo da daddare zai iya shiga kowane gida ya je ya nemi abin da zai ci ta saboda kar dai a samu wato kenan matsala ya zo ga mutanen Makka har kwanan gobe suna da wannan Allah ya ba su wannan karamci din du miliyoyin mutane da aka ji ba aka ji mutun ya kukan kishiwa ko yunwa ba ko mutum miliyan nawa ba su je su akwai tanzim mai kyau wanda babu yanda za a ka ji wani yayi kukan yunwa ko kishiwa sai dai in gidadancin sa ya kai gidadancin da ba za a bina ba amma Allah madaukakin sarki ya dauke musu yunwa an tambayi sarki Fahad lokacin da bashi da lafiya kusan mutu aka ce me yake gani yayi na taimakon musulunci kunga dakin Ka'aba tunda dakin Ka'aba yayi ba ai mutumin da ya gina shi ya kawata shi ya masa ado ya fitar da shi kamar sarkin Fahad ba har yanzu nan haka kuma Madina ma haka inda ya gyara su dan haka ma ake ce masa Kadimul Haramaini Sharifain to sai masu yan jarida da suke tambayar sa suna zaman zai ce ai na gyara dakin Ka'aba ai na mai sai ce a shi ba wani abin da yayi in har akwai abin da yayi wanda yake tsammanin Allah zai masa rahama bai wuce iyaka kokarin da yayi ya sanya a cikin Makka duk abin da mai kudi zai iya ce talaka ba zai ce ba yan kokarin sa duk fadin kasar gaba daya duk wani abin da mai kudi dan kudin sa zai ci talaka ma zai ci wannan kudin zai ci wannan abincin wato kenan ba ko yana da kudi ko ba shi da kudi ku ga duka wayannan abu wanda yake tsari ne na Ubangiji Allah madaukakin sarki illa iyaka point na karshe kafin mu ta wannan ayan shine Allah da ya sanya Makka ta zama guri na amana haraman aminan din nan haraman aminan nan da irada shar'iyya ce ba irada kauniya ba ina hawan ku yanzu wannan irada kauniya shine Allah zai sanya abu haka zai da faruwa kawai amma irada shar'iyya shine za a dora wa mutane su yi wannan abu idan irada kauniya ce ba za a taba samun wato abin ya saba ba. Yanzu rana za ta fito ta fadi, wannan irada kauniya ce, Allah ya riga tsara abin haka. Haka ma wata, haka duk shekarar ruwan sama ya fado, haka duk menene, wannan irada kauniya ce, ba za a taba samun kuskure akan wannan ba. Amma irada shar'iyya shine za a dora wa mutane, idan mutane sun yi aiki da shari'a sai abin ya tafi daidai, in mutane sun yi aiki da shari'a sai abin ya zama ya kauce. Misali yanzu Allah madaukakin sarki ya sanya ka'idodi da dokoki ne yadda za a tafiyar da haramin Makka, ya mai da shi harami. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya haramta haramin Madina, ya sa dokoki da ka'idodi ne yadda za a tafi. Idan mutane suka ki bin wannan dokokin, matsala za ta iya faruwa a cikin Makka. Mun gane wannan, za ta iya faruwa a cikin Makka idan duk mutane suka ki bi. Yanzu aka samu wani mutum dan ta'adda, zai iya sa bom ya buya ya shiga cikin Makka ya tare da ita a cikin garin Makka ko a cikin ɗakin Ka'aba. Amma inda mutumin nan zai bi shari'a, to ba zai yi wannan abun ba. To Allah madaukakin sarki ya karantar da mutane, don haka sai ya bar amanar zamar da Makka harami ta zama a hannun mutane, don haka da irada shar'iyya. Shari'a musulunci ta hana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Makka harami ne, haramun ne a sare bishiyanta, haramun ne a kashe abin farautanta, haramun ne a yi kaza kaza, kaga wannan a shari'ance ne. To madama mutane suna bin shari'a, babu abin da zai faru da Makka ko cikin Madina, zai zama wata guri ne yake abin. Amma in mutane sun kauce, to za a iya samun matsala. Wannan yana daga cikin dalilan da ya sa shekarun baya aka dan samu wasu rikici wanda wasu suka zo su yi attending su tadari bom ko a cikin haramin Makka ko a cikin haramin Madina, saboda sun ajiye shari'ar da Allah madaukakin sarki ya dora musu. Yana daga cikin dalilin da yasa lokacin da Yazid ya attempt ya je ya yaki Makka, duk da ya samu fashal, amma attempt na biyu da Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ya je shi, ya samu dama ya yaki Makka, har ma ya dai rauni a ɗakin Ka'aba, daga baya aka zo aka gyara. Saboda me? Mutane a lokacin zuciyarsu ta basu cewa sai sun je sun yaki Makka, sai Allah madaukakin sarki ya bar musulmai su kuma su tsaya su kare wato kenan Makka. In sun kare sai a samu amana, in ba su kare ba za a iya samun wato kenan matsala. Dan haka kenan yanzu hukuncin zamar da Makka ya zama harami amina tana kan dukkan mutum musulmin da yace shi musulmi ne, tunda irada ce shar'iyya. Duk abin da za a bada amana a wannan gurin, wajibinka ne ka bada gudunmawarka don wannan. Duk abin da zai kawo matsala a wannan gurin, regardless of su waye suke gurin, wani regardless of kai wace aqida kake yi, wannan guri din Allah madaukakin sarki ta ji wahabiyawa ne a gurin ba ruwanka, a ba wannan ba naka bane, gurin Allah madaukakin sarki ya mai da shi harami amintacce da irada shar'iyya. Don haka ba ruwanka da wanda yake gurin, amma amanar gurin wajibi ne wato kenan a kanka. Wallahu ta'ala a'lam. To mu jama'a lokaci dai, to inna sanalti alayka. To alhamdulillah za mu dakata anan, abinda muka faɗa daidai, Allah madaukakin sarki ya samu amfana. Abinda muka kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren, ya ba mu ikon gyara kuma ya yi mana. Muna da tambayoyi.